daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60 masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake mita 102.5 sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lalol da kuma niyya duk a jamhuriyar Niger sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a shirin mu na hantsi cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Oyo ta karɓi wasu mutane yan asalin jihar da aka gwamnatin tarayya ta dawo da su daga kasar Libya sai kuma maimaitin shirin ciki da gaskiya da zamu kawo mai da wato maimaitin shirin da gaskiya na Ibrahim Alfa daga nan kuma sai shirin jaridan kasar Kamaru amma duk wannan sai kun cika kun labaran duniya
assalamu alaikum jama'a da cika kun labaran duniyar kwamitin na musamman na Robert Mueller mai yayiwa Attorney General Jeff Sessions da tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI tambayoyi a wani bangare na bincike akan katsalanda da Russia ta yi a zaben shekarar 2016 jaridar New York Times ta faɗa a jiya talata cewa kwamitin Mueller yayiwa Sessions tambayoyi na tsawon awa da dama a makon da ya gabata yayin da komi tambaya a wancan shekara na saba da wasu rubuce-rubuce da yayi akan hirarsar da shugaba Trump mai magana da yawun ma'aikatan shari'a Ian Pryor ya tabbatar da cewa kwamitin Mueller yayi wa Sessions tambayoyi amma kuma bai yi wani ƙarin bayani ba Sessions da shine babban jami'in gwamnatin shugaba Donald Trump na farko da ya fara bayyana gaban kwamitin Mueller yayi masa tambayoyi a wani bangare na binciken batun Russia wanda kwamitin ta dauka a cikin watan Mayun bara bayan da Trump ya kori shugaban FBI Comey daga bakin aiki a wani gefe guda kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya musanta a jiya talata cewa daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Wray ya yi barazanan yin murabus sakamakon matsin lamba daga fadar White House da kuma cewa Attorney General yana tilasta masa ya kori babban mataimakinsa ko kadan ba zancen murabus inji shugaban kasar yayin da yake amsa tambaya da aka mai akan wannan batu a wani taron fadar White House ya ce shugaban na FBI zai aiki mai inganci wata kafar yada labarai ta yanar gizo ta Axios ta ce tana tsaye kan bakanta cewa Sessions na matsawa Ray lamba ya kori babban mataimakinsa Andre McCabe da wasu kusoshin hukumar wanda suka yi aiki tare da tsohon shugaban FBI James Comey da aka kori wannan batu na zuwa ne a daidai lokacin da ake zargin wasu manyan jami'an hukumomin leƙin asiri da ta tsaron cikin gida da ma na 'yan doka da rashin adalci da sa siyasa a cikin aikinsu Trump ya kori Comey ne a shekarar da ta gabata yayin da yake jagorantar hukumar FBI wurin binciken katsalandar da ake zarge Russia da aikatawa a zaben shugaban kasar Amurka a shekarar 2016 wanda ya baiwa Trump dama lashe zaben wasu tagwayen bama-bamai a cikin mota sun tashi kuma sun kashe mutane akalla 9 kana kuma suka jikata sama da mutane 30 a Benghazi na kasar Libya a jiya talata mota guda ta tarwatsa kanta ne a wani a gefen wani masallaci dake unguwar Al-Salmani jim kadan bayan minti 30 kuma mota ta biyu ta afkawa yan sanda da masu aikin ceto da suke kwasan mutane da suka jikata a harin na farko yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai wannan harin Benghazi ita ce cibiyar da aka gwabza mummunar fada tsakanin masu tsatsauran ra'ayi da runduna masu biyayya ga jarumin sojan Libya Khalifa Haftar wanda ya ayyana birnin mai cin gashin kansa a bara Libya ta fada cikin tashin hankula na lokaci mai tsawo tun bayan da aka hambara kuma aka kashe tsohon shugaban kamakariya Muammar Gaddafi a shekarar 2011 ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta faɗa a jiya talata cewa kafin ƙarshen wannan shekara za ta fitar da tsarin tattaunawar zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya. sai dai mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya ce hakan zai ta'allaka ne akan amincewar Palestino su koma kan teburin tattaunawa da Isra'ila. A lokacin da ya kammala ziyararsa ta kwanaki uku da ya kai a gabas da tsakiya, Pence ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa fadar White House tana tattaunawa da ƙawayenta ne yankin ko za su iya fitowa da tsarin tattaunawar zaman lafiyar. Amma dai hakan zai tabbata ne bisa ga amincewar Falasɗinawa su koma kan teburin tattaunawar. Wani babban jami'in fadar White House da ya faɗa wa manema labarai a birnin Kudus ya ce masu tattaunawa a ɓangaren Amurka ba su ƙayyade lokacin kammala tattaunawar ba, saboda a baya ba a cimma lokacin da aka ƙayyade ba. Ɓangarorin biyu ne za su dace a kan lokacin da suka amince su fara tattaunawar, in ji jami'in na White House a lokaci wanda ya buƙaci a sa kai sunansa. Pence ya faɗa a hira da ya da Reuters cewa shi da shugaba Donald Trump sun yi imanin cewa shawarar da suka yanke na ɗauke ofishin jakadancin Amurka daga birnin Tel Aviv zuwa birnin Kudus zai taimaka ainihin wurin cimma tattaunawar zaman lafiya a yankin. Amurka ta karu da kawayinta na kungiyar tsaro ta ƙasa da ƙasa ta NATO a jiya Talata suka yi tarda amfani da ake yi da makamai masu guba a ƙasar Libya a ƙasar Syria, yayin da suka dora laifi a ƙasar Russia mai bada kariya ga gwamnatin shugaban Syria Bashar al-Assad. Harin na baya-bayan nan akan gabashin Ghouta ya tada hankalin duniya ƙwarai da gaske, cewar gwamnatin Bashar al-Assad tana nan tana ci gaba da yin amfani da makamai masu guba akan al'ummarta, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a lokacin da yake jawabi a birnin Paris. Tillerson ya ce akalla mutane 20 aka kashe a ranar Litinin a cikin wannan harin wanda aka kai da iska mai tsananin guba a yankin gabashin Ghouta da ke kusa da Damascus wanda ke hannun 'yan tawaye, sai dai ya dora laifi akan Rasha da irin taimako da take baiwa gwamnatin Assad.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, gwamnatin jihar Oyo ta karɓi wasu 'yan asalin jihar da suka tafi tsira na ƙasar Libya waɗanda gwamnatin tarayya ta dawo da su. Ga rahoton Hassan Umar Tambuwal.
A karon farko a hukumance, gwamnatin jihar Oyo ta karɓi mutane 'yan asalin jihar Oyo 11 da aka mayar daga ƙasar Libya. Mataimakin gwamnan jihar Oyo Otumba Moses Alake Adeyema ne ya karɓi mutanen a madadin gwamnatin jihar Oyo. Otumba Moses Alake Adeyema ya ce gwamnatin jihar Oyo ta yi niyyar za ta tabbatar da cewa duk 'yan asalin jihar Oyo da aka kawo su fadar gwamnatin jihar Oyo za a mayar da su a gidajensu ko kuma duk inda suka fito. Shi ko sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Oyo Oyesema a takaice Mr. Akin Makinde ya ce hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Oyo an buƙace ta da ta yi nazarin abin da za a yi wa waɗanda aka dawo da su gida kuma suna aiki akan haka. Shi ma ɗaya daga cikin mutane 11 da aka mayar gida Najeriya daga ƙasar ta Libya mai suna Oluwa Tobi ya zayyana ire-iren abubuwan da ke faruwa ga baki a ƙasar ta Libya. Mr. Oluwa Tobi ya ce mutane na mutuwa, muna aiki mai wuya, kuma kimanin mutane 50 zuwa 40 ke zama a waje guda, mutane da yawa na suma, wasu ma na mutuwa. Rahotanni dai sun nuna cewa kimanin 'yan Najeriya 800 ne aka mayar da su gida Najeriya daga ƙasar ta Libya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Yau zan tafiya ta ba ta zauna ba.
To a gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a ci gaba da shakatawa da wannan waƙar.
Salama nake kuna jina. tashi yau ina ta ban kwana
dawo dawo
san bar gani kuna gani na
dawo dawo
godiya nake masoya na
dawo dawo
hakuri zakui masoya na
dawo dawo
zakurin ga samun aike na
dawo dawo
san tafi babu sarai na Santa kune kawai ina kuka ba zan zauna ba
dawo
dawo dan
Allah
ka ji zance na
dawo dawo
na san za ka karbi uzuri na
dawo dawo
na so ni yanzu ana ki na chan anno na ana suna
dawo dawo
na ci wuya na nuna kishi na
dawo dawo
ayo an saka na arana
dawo dawo
yo ko Allah ka saka min ba zan yafe ba
dawo dawo dan Allah so ke kayan ka ai garin mai da zafi baka saba
ba sana da yawa na jajirce
dawo
Gani nake nayi yau dace
dawo dawo
na san matankar an asirce
dawo dawo
shi sabar yau dace
dawo dawo
ka ka ji karshe a takeice
To madalla har yanzu dai ina tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC wanda yanzu haka agun muke cewa karfe 2 da kusan minti 12 na dare gashir mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum. A makon jiya muka fara batun yadda ake yaudaran mutane, ana karbe musu kudade da sunan za a samar musu da aiki. Wannan kuwa yana da nasaba da mummunar matsalar rashin aikin yi da ake fama da ita a Najeriya. Batun da muka faro a makon jiya Ya shafi ƙaryar samar da aiki ga wasu mutane a hukumar ayyukan shige da ficen baki ta Najeriya, wato immigration, a shekara ta 2014, inda har aka kashe mutane da yawa a wuraren da aka gudanar da wannan aiki na tacewa a Najeriya. Tun kafin a karbi kuɗaɗen nasu, Malam Yahuza Ibrahim da ke yi mana bayanin abubuwan da suka faru, ya ce an ba su tabbacin cewar idan ma ba a samu aikin ba, to za a maida musu da kuɗaɗensu ko kwabo ba zai ci wankai ba.
Wato idan ka duba za a iya cewa wancan lokaci da aka nemi wancan aikin har ma mutuwa da yawa matasa sun yi a nan filin wasa na Abuja. Wannan ya nuna aikin ya lalace ne a lokacin, kuma ai ba ma ɗauki aiki a lokacin ba. Duk da haka kuna da wani haƙƙi da ya dace a baku.
Eh, to tunda mun ɗauki kuɗinmu mun basu akan wancan za a samu wancan aiki, aiki ya zo ba su ba, kuma mun yi alƙawarin za su maido kuɗin nan, ba su maido su ba. Ka ga kenan haƙƙinmu a kansu shi ne wannan kuɗi da muka ɗauka muka basu don nema mana wannan aiki. Aiki ya zo bai samu ba. Muka tunda a lokacin muka fara musu magana suka nuna cewa suna da hanya da yawa za a iya samu ko ba shi ba. Har kawo yanzu aikin nan bai samu ba, shi ne muka yanke ƙauna cewa to a bamu kuɗinmu, a bamu kuɗinmu kawai tunda aiki bai samu ba, abu ya riga ya zama ƙarya, ya zama yaudara, sun zama macuta, sun zama maciya amana ƙasa. Mu kuma sun riga tun lokacin sun riga sun tilasta mana hakan, kamar yadda na faɗi wanda ya kwashe waɗancan shekaru ya gama makaranta kuma yana fafutukan neman aikin nan. A kamar sanin kowa ne cewa a Najeriya kana iya gama makaranta da shekara 10 ma kana zaune kana neman aikin nan, wani saboda yana da hanya ko kuma wani ya tsaya mai ya gama bana kahin ma ya gama ƙofar shi ta je hannun shi. To irin waɗancan abubuwan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka tilasta mu na an samu su buƙatar su. To duk da haka sai gashi haƙa bata kai bugar ruwa bata cimma ruwa ba, waɗannan mutane azzalumai ne, mayaudara ne, ƴan damfara ne. Shi yasa muka zo mu tallata su, gwamnati ta kama su irin wannan abubuwa da suke ba abin da ya kashe Najeriya irin shi. Duk irin su ne suka kawo matsalolin da muke ciki a Najeriya, suna da kuma yawa cikin al'umma, amma su tunda asirin su ya tono, shi yasa muka zo don mu ga wa duniya cewa ga halin da waɗannan mutane suke ciki. Kuma wani abun mamaki a ciki har akwai wanda yake babban ma'aikacin gwamnati ne, ya kai matsayin auditor a Ministry of Education nan fitar secretaria office din shi yana sakan flo shi in ka bi shi san da ya samu aikin kwabo bai bada ba, amma ya zo mu ya tilasta mana wannan abu saboda ya sa kishin ya sa yakinin cewa sai yayi cuta zai rayu.
Kuna da tabbacin yanzu yana cigaba da aikin gwamnati?
Har yanzu yana aikin gwamnati, auditor ne karewa ma shi. Sai daga baya muka tabbatar da cewa shi Alhaji Lawan din, shi wannan Aminu Abubakar wanda yake aikin musu obidikin, yana yi musu hanya ta sayan kayan option in za a makarantun gwamnati. Wannan shi ne babban dalilin da shi Lawan ya dogara da shi, wanda baya son ya kai mu ga Aminu don mu an shi kudinmu, ya kullun yake yi mana kwana, kullun yake yi mana kwana. To bisa wannan dalili ne yasa baya son ya je ya kai mu gare shi. Shi kuma in mun zo wajen shi yau in ya gaya mana magana ta gobe sai ta bambanta. A kusan da muka fara maganar mai da wannan kudin ta ruwan sanyi tsakaninmu da shi, tunda ya bada 40,000 yau sama da wata biyu kenan bai ƙara bada kokobo ba. Kuma shi san da ya dauki alƙawarin cewa bayan sati ɗaya zai sake bada kamar haka, bayan wani satin zai sake bada kamar haka, da haka har ai fatalin, tunda ya san shi ya anshi waɗannan kuɗi kuma ya je ya kai su, ya zama shine hanya kenan. Yayi mana wannan alƙawarin, tunda yayi alƙawarin abun ya zama tafin ne giza da kuki, kullum magana bata cika, kullum magana bata cika. To mun yi iyaka hakurin da zamu, shi yasa muke koke kuma muke roƙon cewa hukumomin da abun ya shafa su sa baki su taimake mu akan waɗannan mutane, a taimaki ma ƙasa baki ɗaya, tunda kame su ko kuma kame su akan wannan al'amari ba mu kawai aka taimaka ba, ƙasa aka taimaka, dan Allah kaɗai san illar da suke ma ƙasa.
Idan aka neme ku, za ku iya bada shaidar duk inda waɗannan mutane suke?
Za mu iya bada shaidar inda suke. Kamar shi Aminu a Ministry of Education yake, shi Alhaji Lawan mun san inda yake zaune, duk wuraren da yake zama mun sani. Sannan kuma ƙarin shaida ko kuɗin da ya bada, ni ba hannu da hannu ya bani ba, wasu mutanen da ya turo suka bani haƙuri kan magana kada in kai shi a hukuma, su ya ba kuɗin hannu da hannu, sannan suka zo suka bani.
Muna ci gaba da jin bayanin su inda mutanen nan suke.
Shi Alhaji Lawan yana zaune a Airport Junction, amma mutumin Makodi ne,
jihar
Benue, can yake da zama da iyalan shi, amma nan Abuja nan yake harkokin shi. Kamar yadda na faɗi, yana suna hurka option ne na gwamnati ƙarƙashin Ministry of Education.
Ina son yi wata tambaya, shin waɗannan kuɗi da ya fara bayarwa ya je wajen shi wancan jami'i na hukumar ilimin ne ya karɓo kaɗan daga ciki aka yarjejeniya, ko kuma daga aljihun sai bayar?
To ni dai abin da ya gaya mana daga aljihun shi ne ya bada, ba ya je ya karɓo ba ne. Abin da ya gaya mana kenan daga aljihun shi ne ya bada waɗannan kuɗi, da Allah mu yi haƙuri za a yi sassan. To tunda aka yi wancan alƙawari yanzu an tasan mu wata biyu bai sake bada komai ba. In an gan shi yau ba a ganin shi gobe, in an gan shi yau ba a ganin shi gobe. Yau ya ce yana Kalaba ya je sayan kaya, GB ya ce yana Kano, haka yake ta yi mana yawo da hankali. Wannan al'amari shi yasa muke kira ga hukuma da duk abubuwan yadda da a hukumomi muke kira ga hukumomin da abin ya shafa da su yi wa Allah su sa baki ga wannan al'amari, a kama waɗannan bata gari a hukunta su.
Shin kama su kawai kuke so a yi, in an kama ya wadatar da ku, ko kuna so sauran canjin ku ya fito?
Eto, mu tsakani ga Allah muna buƙatar sauran canjin mu ya fito, saboda wannan sauran canji mafi akasari mu da ɗiyan talakawa ne, kuma Allah kaɗai san yadda muka yi muka haɗa waɗannan kuɗi muka basu. Tsakani ga Allah muna buƙatar canjin mu ya fito, shi yasa muke kira da babban majalisa hukumomin su shiga su taimaka mana, a fatan mana haƙƙinmu a hannun waɗannan mutane. In ya so sauran laifin da suka yi wa ƙasa kuma ya rage tsakaninsu da hukumomin da abin ya shafa.
Shin kun yi yunkurin neman ita wannan hukuma ta immigration, musamman ma ƙarƙashin shi wannan shugaban Muhammadu Babangida, ɗin nan ku faɗa masa halin da ake ciki?
to iyaka kokarin da zamu dan mu ganshi mun yi amma bamu samu ganin shi ba saboda bamu da cikakken hanyar da zamu je mu ganshi kai tsaye tsakani ga Allah bamu samu ganin shi ba
amma da za ku so ku ganshi
inda zamu ganshi zamu iya zamu so mu ganshi mu yi mai bayani halin da ke tafiya na wannan bata gari suna amfani da hukumar shi suna cutar jama'a a matsayin za su sama masa aiki a ƙarƙashin ta suna cutar jama'a in ma bai san da hakan ba to mu sai mu sanar da shi ya san da hakan cewa to waɗannan muta bata gari ga abin da ke tafiya kuma da hukumar shi suke ƙarya tunda mu ko da suka zo ko da muka yi magana da shi Alhaji Lawan dama magana da ya mana cewa a hukumar immigration ne suke da wannan alfarma duk da wannan alfarma da ya gaya mana ba wai ta yanzu ba ce abu ne tun lokacin tsoho gwamnati ta Goodluck abin ya abu abin da suka nuna mana kenan amma har kawo yanzu abin bai tabbata ba kuma kudin namu su dawo ba kuma kamar shi wannan shugaba na yanzu ba mu samu ganin shi ba shi wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya ba mu matsala ko ya kawo mana tangarda cewa ba mu samu ganin shi wannan shugaban hukumar immigration na yanzu ba
Yahuza Ibrahim da waɗanda aka karbi kudaden nasu ba su kadai ne irin wannan abu yake shafa ba akwai dubun dubatan mutane a Najeriya da ke shiga cikin wannan tarko a yanzu haka to amma su irin waɗannan da suke bada kudade domin a samu musu da aiki su kansu ba kare doka suke yi ba domin ai ya kamata su san cewar cin hanci suke bayarwa domin a dauke su ta bayan gida a kasance da mu a shirye na gaba domin jin bayanin Yahuza kan wannan da kuma hirarsu ta wayar tarho da wanda ya karbi kudaden nasu a kasance lafiya
to a gaida Ibrahim yanzu kuma ga Awal Garba da sharhin jaridan kasar Kamaru
Dan fara sharhin jaridan namu ne da jaridan Information an da taroto mu da cewar Shugaban jam'iyyar SDF kuma jagoran adawan kasar Kamaru ni John Furundi ya ce bai zai yi murabus ba daga kan mukamin sa na shugaban jam'iyyar dan yana bukatan kada takarsa a shekarar 2018 domin kalubalantar shugaba biya sai jaridan Emergence ita kuma ta labata mana cewar kungiyar hadin kan Turai har yanzu sun ce basu gamsu da irin yanda kasar Kamaru take yakan yan ta'addan Boko Haram ba a jahar Arewa mai nisa jaridan Le Metayo kuma ta soki shugaban kungiyar dake ta ce kamfanonukan dillanci na yada labaru da kuma mujalloli har ma da jaridu da ma gidajen radio da gidan talabijin Mr. Peter Esoka wajen kin halattun shari'an da ake yi masa akan yanda yake waɗansu gidajen radio kafar ungulu sai jaridan Le Financier d'Afrique ta fice mana cewar kamfanonukan sadarwa na kasar jamhuriyar kamar NTM Orange da kuma Nestel har ma da kamfanin Camtel na gwamnatin kasar gwamnati ta gayyace su da minta yi musu jawabi kan yanda yanzu haka suke gabatar da harkokin su a kasar ta jamhuriyar Kamaru jaridan Lojiu kuma ita ma ta goma da cewar kungiyar ta'addancin Boko Haram sun canja sabon salo wajen kai hararan su a dar Arewa mai nisa amma shugabannin jami'an tsaro na kasar sun ce su ma za su bullo da sababbin dabarun su domin dakile maharan na Boko Haram jaridan The Quotidien kuma The Economic ta ce director general din kamfanin gwamnatin kasar Kamaru suna kokawa kan wajen irin yanda yanzu haka ba su da ingantattun kudaden da za su dinga gabatar da ayyukan kamfanin da ma kudaden da za su dinga biyan albashin ma'aikata katan su suna bukatan gwamnatin kasar ta sakar musu da kudaden yi sai kuma jaridan Liswar an da ita ma ta ce gwamnatin kasar Kamaru ta samu tallafin kudade a shekarar 2017 da ya gabata har sama da miliyar 59 domin cimma burin su na yin manyan aikace-aikace kamar aikin hanya a birane da kuma kauyukan kasar Kamaru jaridan Du Sahel kuma ta arewacin kasar ta Kamaru ta ayyana mana cewar tsohon sakataren gwamnatin kasar Kamaru kuma ministan harkokin cikin gida na kasar Marabu Hamidu Yaya ya bullo da waɗansu sababbin dabaru na kalubantan shugaba biya a yayin da yake kulle a gidan kurkukun garin Yaounde za mu kammala sharhin jaridan namu ne da jaridan The Guardians ta kasar Kamaru ta digunta mana cewa cewar hukumar shari'a ta kasar tana takawa lauyoyin masu kare shugabannin a wayen kasar birki a yayin da ake gudanar musu da shari'ar su a kotun sojoji na kasar Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla a gai da Awal Garba yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kiran mu ta wayoyin ku kuna ajiye mana bisa na'ura.
Assalamu alaikum, mai magana malam malam ne zanen ku lagulan jihar Bauchi. Yau yanzu ku ga wa Obasanjo cewar ba shugaba Buhari ne ya ce kar ya tsaya ba, mu talaka da muke son Buhari wani takarun kaza mun ce wannan su ya mu shikara ba mu zai zo ki in Najeriya kai mu zabi Buhari shi a shekara 2019 ya ji martanin ne samu daga baki mu na haka in turo shi akai ma dan kun da ka zo da mun su ga wa shugaba Buhari ya ji mun ya ji inda mu talaka inda iya tsaye sau dubu ya hudu sau dubu za mu zabi shugaba Buhari domin soyayya daga Allah ce Allah ne ya dafa mana zuwa sa zuciyar mu.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka, mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne game da wasiƙar da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya aika wa Janar Muhammadu Buhari cewar kada in nemi takara 2019 domin gwamnatinsa ta kasa cika wasu alƙawura da tayo al'ummar Najeriya. To wannan wasiƙa da Olusegun Obasanjo ya rubuta wa Janar Muhammadu Buhari, to mu ɗan Najeriya ba mu gamsu da ita ba, kuma Obasanjo ya zama shaidan a siyasar Najeriya domin da kansa yake yaba wa gwamnatin Janar Muhammadu Buhari musamman game da wasu abubuwa da ke al'ummar Najeriya, musamman yaƙi da Boko Haramun, yaƙi da cin hanci da rashawa, da kuma wasu ayyuka muhimmai da shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka, magana kuma da Bishi Daura Sabo Unguwa Tukuna. Wani ɗan Najeriya yaushe za mu daina bari Obasanjo yana wasa da hankalin mu? Obasanjo haka ɗabi'a shi take tun 1979 tun gwamnatin da ya goya mu baya sai ya zo ya rubuta mata ko dai bude sai wasiƙa ko ya zo ya zage ta ya ce masa ya ba yi ma shagari, ya yi ma Babangida, ya yi ma Abacha, ya yi ma Umar Musa Addua, ya yi ma Jonathan, yanzu kuma ga shi yana yi ma Buhari, kuma shi da ya mulki lokacin nashi ne yayi. Saboda haka kada mutane su wai a mai da hankali kan Obasanjo, saboda ba ta yi wa Obasanjo ya dinga zuwa Najeriya ai ba shi bane, muna da ƴanci mu za mu yanke hukunci ba Obasanjo ba. Saboda haka mutum ya ce ba har ba zai takara ma kamar yare na ƴan Najeriya ne.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka, mai magana Aminu mai albasa kasuwan Gwagula ga memba ƙungiyar kowa zama a labarai don shugaban ƙasa a nan Abuja. A yau zan so in yi tsokaci dangane da tsare auzu wala da ake yi, saboda ya dace gwamnati ta sa bakinta a wannan lamarin, saboda suna bugun gabanta ita tana aiki ne da matsayin cin hanci da rashawa. To ina kira gwamnatin jihar Najeriya da ta yi kokari ta sa bakinta a game da tsare aiki wala da ake yi bisa ga faɗin gaskiya da ya yi. Don haka ina kira ga gwamnatin tarayya don mataki na magance irin wannan matsalolin da mu muke fuskanta a ɗan gwagwarmaya.
To madalla kafin mu sallama gaba baya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ya yi wa Attorney General Amurka Jeff Sessions da tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI tambayoyi a wani bangare na binciken gatsa London da Rasha ta yi a zaben shekarar 2016 na Amurka. A wani gefe guda kuma shugaban Amurka Donald Trump ya yi musunta a jiya Talata cewa daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Wray ya yi barazanar yin murabus sakamakon matsin lamba daga fadar White House da kuma Attorney General Jeff Sessions da yake tilasta masa ya kori babban mataimakinsa.
To madalla masu sauraron mu, anan mai ka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makirde ya tana gabatarwa, sai kuma Salman Abu wanda ya haɗa shirin da ya ta mana sauti da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.